إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يومنا رانا اللحدي دياغ ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا ندبو دياد تليه دود أربعين دا بيو ونريد دا شاشدة قوتن شادية شكرا تدبو بيو دا شرين ملادية هاي وراء النبي إساء دا مريم عليه السلام zabu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Ad-Durratul Mudiyya fi Nazmi Tauhidi Rabbil Bariya wanda aka sani da Alfiyatut Tauhid wallafar babban malami Sheikh Al-Allamatu Muhammad ibn Ali ibn Adam Al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala satin da ya gabata mun tsaya karshen al-faslu asani asha fi bayani qawaid al-iman bi sifat al-ula wato fasli da ya bayani akan kaidodi na imani da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala inji mallan yayi bayanai sosai akan ka'idodi da su ahlus sunna wal jama'a suke bi game da sifofin Allah madaukakin sarki domin mutum ya kare aqidarsa kuma ya tsalkake abin bautan sa mahaliccin sa shine Allah yau zamu tashi al-faslu as-salisa asha faslina goma sha uku fi bayani samaratil imani bil asma'i was sifat kuma zai mana bayani akan fa'idodi na imani da sunayen Allah ko kuma imani da sifofin Allah idan musulmi yayi imani da sunayen Allah da kuma sifofin sa kamar yadda aka yi bayani a baya to wace fa'ida wannan zai haifar masa ace samara zai samu a cikin ibada don wani zai dauka kamar tauhidul asma'i was sifat war bai da wata fa'ida wanda ba haka bane yana da fa'ida babba kuma wannan zai kara sa mutum ya dage game da fahimtar wayannan babuka guda biyu abinda ya shafi al-asma'u sifat wanda ba karamar rigima akwai ba tun zamanin da ya gabata game da ringiyoyi daban-daban na addini wasu da yawa a wannan babi sun bata dangane da tabbatar da sunayen ko kuma sifofi wasu tabbatar wasu kori wasu tawili su kuma ahlus sunna wal jama'a suka tsaya tsakiya kamar yadda muka karanta a baya cewa su ahlus sunna wal jama'a suna tsakanin al-ithbatu bila tamsilin sannan kuma wa tanzihu bila ta'dilin suna tabbatar da kowace irin sifa ga ubangiji ba tare da bada misali ba ba tare da kwatanta ta da wata sifa ta halitta ba sannan suna tsalkake zatin Allah ga duk abin da bai dace da shi ba tare da kuma sun yi tawili ba sun kore ma'ana ko kuma sun kore ma sifa gaba daya wannan darasi shine na 19 insha Allah. Bale ce wa yusbirul imanu bil asma'i wa bis sifati li dhawi thana'i min al ubudiyyati anwa'an ghadat atharuha 'ala al ibadi qaribadat. Bale ce yusmirul imanu bil asma'i wa bis sifati, imani al imanu bil asma'i wa bis sifati, imani da sunayen Allah da sifofinsa. Yusbiru, to yana kawo fa'ida, yana kawo ya'yan itace. Kamar misali, duk mutumin da kaga ya dasa ici, to babban gurinsa shine wannan icin yayi ya'ya, wannan ya'yan da zai sha ke kira samara. Kaga ai shine fa'idar dashen da yayi. Duk wanda ya shuka fatansa ya'ya, ba ciyawa ba ko? To haka shi ma imani, in kai imani da sifofin Allah da sunayensa, to zai kawo maka fa'ida, zai haifar maka fa'ida ko kuma ma fa'idodi daban-daban. Za ka samu ƴaƴan itace da yawa waɗanda za ka mora. Amma wannan lizawis sana'i, ba kowa ke samu wannan musulma abuta yabo, su ne bayan Allah na gari, waɗanda suka tsaya tsayin daka, suka tsalkake Allah ta fuskar sunayensa, suka tabbatar da sunayen gurgudun yadda nassi ya zo, haka suka tabbatar da sifofin gurgudun yadda ya dace da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. To wanda su ake kira zawusana, ba guci yabo tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, almajiransu da wanda suka bi musu da kyautatawa. To wannan samara din da ya ce yusbiru, yana bayar da fa'ida, shi wannan imani, minal ubudiyyati anwa'an, na nau'i daban-daban na ibada, banda shi karanka shi ibada ne, to kuma zai haifar maka da wasu ibadu daban-daban a ƙarƙashin shi. Saboda ibada ce ta al-asma wa sifa, to yi imanin ka da su, to kuma sai ya haifar maka da wasu nau'uka na bauta, wanda a ƙarƙashin su zai yi ka samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. To shine minal ubudiyyati anwa'an, asalin larabcin anwa'an minal ubudiyya, domin anwa'an shine maf'ulun bihina yusmiru, fa'ilin sa al-imanu bil asma'i wa bis sifat, maf'ulun bihi shine anwa'an. Min al-ubudiyya wannan jaru ma majrurun ne, ya ta'allaqu bi yusmiru. To wa saboda zarurar waka shi yasa aka fara gabatar da al-jaru wal majrur, aka ce min al-ubudiyyati anwa'an, madalla a ce anwa'an min al-ubudiyya, mana yana fa'idantar masa da nau'i daban-daban na ibada, wannan su ne za a ambata. Sai ya ce asaruha, ko gurabansu ko tasirinsu garat, sun zamo alal ibada akan bayi qaribadat, hakika wato su asaru din sun bayyana. Ana abin da yake nufi, wayannan ibadodin tasirinsu, gurabansu, alamominsu sun bayyana ga bayi. Duk mutumin da ya tsare imani tsakanin al-asma wa sifa bisa yadda suka zo a nassi, to babu shakka za ka ga akwai nau'uka na ibada da dama, wanda wannan nau'ukan na ibada za a iya ganin alamominsu, za a iya ganin gurabinsu ma a tare da shi, cewa wannan ababin sunaye da sifofi, to yana da tauhidi mai kyau. Wanda kamar yadda muka faɗa, shi wannan babi zai cikin babuka ma wanda ake yawan koya wa ɗalibai ƙanana, mafi yawanci tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya shi ne ake karatu a littattafai mafi yawanci, sai kuma littattafan da ake kawowa kan aƙida ta al-ash'a'ira, wanda su kuma suna da bambanci kamar yadda mun sha bayani tsakaninsu da ahlus sunna wal jama'a. Shi ne gadat, gadat ɗin nan ay sarat tazamu asaruha alamomin ta ko tasirin wannan ibadun alibadat ta bayyana hakika ta bayyana alal ibadi akan bayi to sai fara da abu na farko yace an ya'lam al'abdu jalala rabbih yurisuhu al-khudu'a was-sidqa bihi yace an ya'lam al'abdu jalala rabbih bawa ya san girman mahaliccinsa ubangijinsa shine Allah san daga cikin sunayen Allah akwai zuljalali to yadda da wannan sunan kai imani da shi sannan yana dauke da sifa ta mi ta aljalal girma ko girma wanda ita kuma yadda da wannan sifa da tabbatar da ita ga Allah da yadda da cewa Allah zuljalali ne ma'abuci girma ne da daraja to bawa ya san wannan to yurisuhul khudu'a yana gadan masa da kaskantar da kai ga shi Allah da al'ada ce duk wanda kake ganin girman sa kaga zaka zama mai tawalu'u ko shi yasa buce yake tawalu'u a gaban iyayensa a gaban malamansa ko shugabannin sa da makamantansu waɗanda da yake ganin girman su to yin imani bawaye imani da wannan suna ko wannan sifa ta zuljalali ko kuma sifar jalala ya tabbatar ma Allah ya ta san cewa lalle wannan sifa sabita ce ga Allah subhanahu wataala to wannan zai haifar masa da kaskantar da kai ga Allah ba yadda za a iya zama mai tare ka fada game da ubangijin shi ko ko ya zama mai girman kai sannan samara ta biyu da zai haifar masa wasirika bihi da gaskiya bihi saboda ubangiji mana duk abin da ya shafi ubangijin nan to zaka samu bawan yana yin gaskiya a kansa kamar yadda mutun yake kunyat yayi ƙarya ko yaudara da mahaifinsa ko surukinsa ko malaminsa ko wani shugaba nasa da yake ganin girma to wannan al'ada ce galiban zaka ga mutun koda mara gaskiya ne to in ya hadu da wanda yake ganin girma sai kaga yana jin nauyin ya yi masa ƙarya ko ya yi zalunci ko ya yi yaudara to wannan shi ne wasirika zai haifar masa da gaskiya bihi da sha'anin ubangiji game da ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka ba zai taɓa yadda ya shigo da wani abu na ƙarya game da ubangijinsa ba ko wani abu na yaudara game da mi ubangijin saboda mi yana ganin jalalar ubangiji ya san cewa shi zuljalali ne وعلمه بسمعه والبصر يورثه حفظ اللسان المفتري تو علمه علمن باوا باوا مسلمي زينا ده علمي بسمعه ده cewa Allah yana ji yasma'u aqwalahu Allah yana jin duk maganganun da zai fada to bawa ya san da haka walbasari kuma bawa ya san da cewa Allah yana gani duk abin da zai Allah yana ganin sa da jin da ganin waɗanda suka dace da zatin Allah to ilimin bawa game da wannan shi ma wannan kaga sam'u sifa ce daga cikin sifofin Allah sifa ce zatiya kuma sabita haka nan albasar sifa ce daga cikin sifofin Allah ko sannan kuma sunaye ne akwai as-sami'u akwai al-basir laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir to kaga ta kowace fuska yin imanin sa da sunayen nan guda biyu da yin imanin sa da sifofin nan guda biyu na as-sam'u wal-basar to male yace yurisuhu yana gadar da bawa hifzal lisani yami ya tsare halishinsa saboda ya san duk abin da zai fada za a ji shi agar dole ya tsare halishinsa ya dinga taka zantsan kai ya fada abin da ba mai kyau ba to wannan kun ga tasirin imani da wannan sifofi guda biyu musamman shi na farko al-ilm as-sam' tunda duk abin da zaka fada ba abin da Allah ba zai ji ba, to wannan zai taimake ka ya sa duk sanda zaka yi magana sai ka ga kai bari wayan bada abin da ya kamata, saboda abin nan da zan fada fa Allah yana ji. Sannan yace hifzal lisanil muftari, kiyaye halshe al-muftari mai kirin ƙarya, wanda al'ada halshe shi ya shahara ne game da kirkiro abin da ba daidai ba. To kaga mutumin da ya san cewa Allah as-sami'u ne, kuma daga cikin sifofin Allah akwai as-sam'u, inda ya yi imani da wannan tabbas haƙan, to dole ya tsare halshen sa daga abin da yake na ƙarya ko faɗan abin da shi Allah ba ya san shi. To wannan fa'ida kenan. ولجوارحه والقلب وقد ألبسه الحياء وصفا يعتمد. Sannan banda wannan walijawarihi, kuma zai gadan masa da tsare gabansa, hannayensa, idanunsa, kunnuwansa da ƙafafunsa, duk wata gaba ta jikinsa, in ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinsa, to ba zai kuskure ya aiki da wannan gaba aikin da Allah baya so ba, haka ba zai yi zalunci da hannunsa ba, ba zai je wurin da Allah ya hana aje da kafarsa ba, ba zai kuskura ya aikata wani abu da wata gaba ta sa wanda Allah bai so ba. To kaga imani da cewa Allah al-basir ne, min asma'ihi al-basir wa min sifatihi al-basar, kai da Allah mai gani ne, kuma sifa ce lazima, ba san da Allah zai kasance wai bi sifanta da gani ba, ko yaushe Allah yana gani. To wannan zai taimake bawa ya dinga taka tsantsan game da abin da ya shafi gaban jikinsa, wal qalbi, da kuma kiyaye zuciya. Wannan adafi ne akan al-lisan, to haka duk zai taimake shi ya tsare zuciyarsa, tunda ya san yana ganin abin da a cikin zuciyar subhanahu wa ta'ala. Wa qad haqiqa albasahu alhaya, ya suturce wannan samara din, ko kuma wannan imani albasahu ya suturce shi da alhaya da kunya, mana zai haifar masa da cewa ya zama mai jin kunyar wannan da ke jin sa, kuma yake mi yake ganin sa, wannan haka abu yake. Duk wanda kake ganin girmansa, to kana jin kunya a ce ya ganka kana wani abu mara kyau, ko sai dai ka koba kai a abin nan. To yace wasfan yu'tabad, wannan sifa ce da ake dogara, abin dogara, wannan tatmimul bait ce, tatmimul bait ne, wato sifa ce wanda yake abin dogara. Wa ilmuhu bi kaunihi ganiya za rahmatin wa karamin hafiya, to wa ilmu, ilimin bawa, bawa ya zan yana da ilimin cewa bi kaunihi ganiya, Allah wa maulaci ne, daga cikin sifofinsa akwai algina, daga cikin sunayensa akwai algani. Duk musulmi ya yi imani da wannan, ya san haka, to zai haifan masa gami abin da za a ambata a baya. Za rahmatin, kuma ya san cewa Ubangijin nan ma'abuci rahama ne, ma'abuci rahama ne, wa karamin da kyauta, hafiyan kuma ma'abuci tsananin tausayi ne, shi ne hafi, da hafiyun galiban da yakan zo ma'anar tausayi, kamar faɗinsa innahu kana bi hafiya, ya kasance gare ni mai tsananin tausayi. To al-hafiyu, aka ce al-hafiyu kuma ana nufin al-ali, masani, aka ce al-hafiyu ma ana nufin kuma mai yawan kyauta. To amma ne ya fi dacewa da tausayi, ma'ana yana da ilimi kan cewa Ubangiji mawadaci ne, ko na biyu, sannan kuma ba rahmati, Ubangiji ya kasance ma'abuci rahama wa karamin da kyauta, hafiyan kuma ya kasance mai tsananin tausayi. to bawa yayi imani da wannan yurisuhur rajaa wal iqbala alal karimi wahdahu ta'ala. To yurisuhu zai gadan masa da arrajaa kaunar rahmar Allah, wannan shi zai sa ba zai yanke tsammani daga samun rahmar Allah ba. Eh, ba zai ji a rai ne kai anya ko zan samu aljanna, anya abu kaza da nake so zan same shi. To in kaga mutum na irin wannan tunanin, to yana da matsala game da mi tauhidin wannan suna da kuma wannan sifa, sifa algina da kuma suna algani da kuma zamuwarsa za rahmatin wa karami. To mutumin da ya zama wadaci ga tausayi ga yawan kyauta, to kuma har kake tunanin wai wani abu ba za ka same shi ba, kaga ai ba daidai ba ne. Wal iqbala kuma zai haifar masa da koyaushe ya fuskanci Ubangiji alal karimi akan wannan da ya yi imani kan cewa mai yawan kyauta ne. To koyaushe duk matsalar ta same shi ba wanda zai tunkara sai ba sai Allah. A bayan kaga mutum matsala za ta same shi sai kaga ya tunkari wasu ko ya je wajen bokaye ko ya je wajen masu ba da sa'a su ba shi, to kaga yana da matsalar tauhidi. Bai gama yadda da cewa Allah alganiyu ba ne kuma zu rahmatin ne, da ya yadda da haka to ba wanda zai tunkara sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu ta'ala, shi kadai yake ta'ala kuma ya daukaka. To wannan ita ce fa'ida ta al-ilmu bi kaunihi ganiyan za rahmatin wa karamin hafiya, abinda mutum zai samu fa'ida da zai samu kenan. Wa ilmuhu bi amrihi wa nahyihi wa bi ilahiyyatihi fantabihi yurithuhu mahabbatan wa shauqa munafisan fi wuddihi qad yarqa. Yace wa ilmuhu ilmin bawa, bawa ya zaina da ilimi bi amrihi da cewa fa Allah shike bada umarni, wa nahyihi kuma Allah shike hani shike umarni ga bayinsa shike hana bayinsa. Waya daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala alalahul khalqu wal amru, wanda haka Allah shike bada umarni. To in bawa ya san cewa ba wanda ka bada umarni sai Allah, ba wanda ke hanawa sai Allah, wa bil ilahiyyati kuma bawa ya san cewa Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake banta ya siffanta da bauta, shine ilahiyya, babu wani wanda za a ce wai gashi wai za a iya bauta masa. A shi ya yadda a zuciya ta yayi imani da cewa zul uluhiyya shine Allah, al ma'bud shine Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga duk wannan sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka daga cikin sifofin Allah akwai umurni, kamar fadin sa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi. To kaga wannan sifofi ne na Allah. A ba cike abinda ma garanta wa ne babi suke inna Allah ya'muru shine yace a wani bangare sifofin suke, ita wannan sifa ta amru aina za a sata
cikin fi'iliya,
cikin sifofi fi'iliya lianna hata ta'allaqu
bil
fi'l bil mashi'a, ba ga garanta ta ta'allaqu bil mashi'a. Duk sifar da yake ta ta'allaqu bil mashi'a to sifa ce fi'iliya, sifa ce fi'iliya ba zatiya ba, saboda Allah ya ga dama ya yi umarni, in ya ga dama ya ki haka, in ya ga dama ya hana, in ya ga dama kuma mi to shi yasa wasu abubuwan ya yi umarni wasu abubuwan kuma ya hana, shi yasa wani lokaci ya hana kuma ya dawo daga baya kuma ya bada dama, wani lokaci ya bada dama kuma daga baya ya zo. To wannan shi ya nuni cewa ba sifofi ne zati yayi ba, sifofi ne na ayyuka. Duk sifa kullu sifatin ta ta'allaqu bil mashi'a fa hiya sifa fi'iliya, haka mun ga karanta a baya. To saboda haka da Allah ya ce inna Allah ya'muru, ya'muru, to zaka ce min sifatihi subhanahu wa ta'ala akwai al'amru amma zaka ciro suna a cikin ta ba an gane kawai da mun karanta a baya ba ko wace sifa ce zaka cire suna ba sai akwai dalili sai akwai nassi khariji na daban wanda ya tabbatar da wannan suna saboda haka baka cewa cikin sunayen Allah akwai al'amir akwai annahi a ba za ka yi wannan mutum da an ce wayan ha sai ka ce to ba haka bane amma mun karanta yace kullu ismin yatazammanu sifatan aw sifati aka san wancan ko wani suna to za ka iya cire sifa a cikinsa wani ma sifofi da yawa to amma ita sifa ba haka take ba ita sifa ba a cire suna daga gare ta mun karanta hanyoyin da ake tabbatar da suna ko to wannan saboda haka wannan sifa sifofi ne fi'iliyai bi amrihi wa nahyi to in bawa ya san cewa Allah shike umurninsa kuma shike hana sa ko ya yadda da umurnin Allah bi amrihi wa nahyi ya yadda da hanin Allah subhanahu wa ta'ala wa bi ilahiyyatihi kuma ya yadda yayi yana sane da kadaituwar Allah da bauta fantabihi ka fadaka ma'ana ka zama a fadake to yadda da wannan abun sifofin nan guda uku yurisuhu zai haifan masa zai gadan masa da mahabbatan soyayya zai kawo masa soyayya wa shauqan kuma zai gadan masa da tsananin shauki bege munafisan fi wuddihi kuma zai zama mai riganga zai zama mai musabaka mai tsere ma ƴan uwansa fi wuddihi game da soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala zai kokari ya ga cewa yafi kowa zama masoyiya wurin Allah shine at-tanafus bi ma'ana at-tasabuq wannan na kokari ya tsere ma wannan wannan na kokari ya tsere ma wannan wannan na kokari ya tsere ma wannan a wajen komai wannan shake kira da al-munafasa to ya zama munafisan fi wuddihi mai tsere masa annansa a cikin soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala qadiraqa wanda hakika zai takala matakala ya taka abin tattakawa ya kai ga matsayi wanda yake babba sannan zai gadan masa da walahijan bi zikri mai yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shine lahijan daga lahaja ne shine magana to zai zama mai yawan furuci da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala domin tunda yadda da bautar Allah subhanahu wata'ala ka dai tuwarsa da cewa shi gadi ake bauta to wannan dole ya gadan mai da so son wannan da ake bauta to ita kuma soyayya tana haifar da yawan ambaton abin da ake so lahu ya firru kuma zai zama mai komawa zuwa gare shi kowane lokaci kamar yadda ya bada umarni fa firru ila Allah ma'ana ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wala yunazi'u kuma ba zai zama mai jayayya bima bihi umir da duk abin da aka ce an umurce shi yayi ba tunda ya yadda da mai umarni shi ne Allah wanda ke ba da umarni shi ne Allah to ba a ce Allah ya ce ayi kaza yanzu kai ya za ya ce ayi kaza ni ina ganin kaza bai kamata a ce ayi shi ba gaga mutun najayayya da umarnin Allah to bai yadda da wannan sifa bai imani da ita ba ga Allah bai yadda da Allah shi ya sifanta da umarni ba daga cikin sifofin Allah akwai umarni walaysa yahkumu bi ghairi ma nazar kuma ba za ka same shi yana hukunci da abin da Allah bai saukar ba bai yaye hukunci yayi shari'a wata shari'a wadda ba ta Allah ba saboda ya sani Allah shi adda shari'a shi adda addini shike cewa ai shike cewa a bari to in zai ajina Allah kuma ya dauko na wani ya ce da shi zai hukunci to shi kaga ba su hukunci da shari'a da ba ta Allah ba a dukkanin halayen rayuwarsu ba su yi imani da uluhiyar Allah ba, ba su yi imani da kuma siffantuwar Allah da cewa shi ne mai umarni, shi ne mai hanawa ba. Domin Allah ya hana ya hukunci da dokar da ba ta sa ba, to me yasa wani zai? Saboda imanin nashi na da matsala a babin sifofi. Sannan ya ce la yatahakamu li ghayri llahi, kuma ba za ka same shi yana kai ƙara, yana kai hukunci ga wani wanda ba Allah ba. Ba zai yi ba. Za ka ga duk abin da ya taso, to za ka ga ya ce menene hukuncin Allah akan kaza, tunda Allah shi ke umarni, shi yayi halittarsa, kuma shi yake umarni. Jalla Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka, subhanahu wa ta'ala. To wannan a janibin sifa ta farko al'amur wa ilmuhu bi amrihi kenan. Kawai kai imani da cewa Allah shi ke ba da umarni, to za ka samu wannan fa'idodin. To sai janibi na biyu, wani hayihi ya ce wa la yuharrimu limallahu ahal, wa la yuharrimu, ba za ka samu bawa yana haramta limallahu ahal, ga abinda duk Allah ya halatta. Ba zai yi gare shi ba a ce wai ya haramta abinda mi Allah maɗaukakin, saboda Allah ya hana wannan, ko? Za ka same shi in Allah ya ce kaza halatta ne, sam'an wa ta'atan, ba jayayya. To amma wasu sai kaga duk sanda aka ce musu abu kaza halatta ne, sai kaga ba shi suke koma zuwa gare shi ba. Wala yuhillu ma muharraman, ko ba za ka same shi yana halatta abin da yake an haramta shi ba. Duk kaga mutum ya halatta haram, to imani ne yana da naƙasu, imani ne yana da matsala. Bai imani da sifar Allah cewa shi ne mai hanawa ba, don Allah ya hana wa'inga ababe. In Allah ya haramta abu, to ya hana wani ya halatta shi. In Allah ya halatta abu, to ya hana wani ya zo ya ce haram. Ba shi in ka yadda da Allah ke hanawa, ka yadda da duhaninsa, to ba za a same ka a wannan babe ba. Kamal wanda yake ya kammala, shi ma wannan tatmimul baiti ne, akan kawo shi don a cika baiti ba da yana da alaka da abin da ake magana a kai ba. To sai ce wa kullu ma yuhibbuhu Allah, duk wani abu wanda Allah ke so, subhanahu wa ta'ala. In aka ce kazan nan Allah yana son shi, to fa za wannan abin da yake Allah yana son sa, min asrismihi wa wasfin, to ya daga cikin tasirin sunan Allah da kuma sifarsa, mana daga cikin abin da yake tasiri ne ko alamomi ne na sifar Allah da sunansa, subhanahu wa ta'ala. Ma'ana babu wani abu wanda za a ce Allah na son shi kuma ya zama wannan abu yana zama wa kishiya ga sifar Allah ko sunansa, babu shi. Duk wani abu da ka ji Allah ya ce yana son shi, to in ka duba wannan abin baya cin karo, baya sabawa da wani suna na Allah ko wata siffa ta shi. So da haka abubuwan da Allah ke so gaba ɗaya sun yi muwafaka ne, sun yi daidai da sunayen Allah da sifofin Allah, subhanahu wa ta'ala. Haka abu yake da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana son ibada. Misali, ai saboda ya siffanta da bauta ne, abin bauta ya siffanta da bauta, kuma cikin sunayensa akwai Allahu, wanda lafazin Allahu ya dullu alal uluhiyya, yana nuni akan bautar karan kanta, ko ba haka bane? Da Allah ya ce yana son halittunsa, saboda yana da suna da sifa wadda take nuni akan wannan, shi ne na Ar-Rabb, shi Allah Ar-Rabb ne. Sannan yana da sifa ta Ar-Rububiyya, kamar yadda can yana da suna Allahu, sannan yana da sifa ta Al-Uluhiyya. To haka da Allah ya ce yana son ilimi, ko? Saboda yana da sifa ta Al-Ilmu, kuma yana da suna da Al-Alim. To haka duk wani abu wanda Allah yake so wannan abun gurabu ne daga ainihin sunayen Allah ko kuma sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Habbaza ma dalla da wannan ma'ana ba za ka taba samun abinda Allah ya ce yana so kuma abin nan wai kishiya ne ga wani suna ko wata sifa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce habbaza ma dalla da wannan ma'ana kamar ka ce ni'ima wa kullu mabghudin duk wani abin ki a wurin Allahu a wurin Allah a ce abu kazan nan Allah baya son shi jalla ya daukaka to fadiddu wannan abin ka tabbata kishiya ne lina'atihi ga sifar Allah da Allah ya ce bai son shirka kishiya ce ga sifarsa don me ya sifa kishiya ya shirka bauta ba haka ba da Allah ya ce bai son kafirci saboda me saboda yana son kishiya kafirci shine imani to haka abu yake duk wani abu da Allah bai so in ka duba zaka ga kishiyawa kishiyar sunan Allah ne ko sifarsa zaka ga kishiyan shi Allah ke so da Allah ya ce bai son ƙarya sai me to haka abu yake da Allah ya ce bai son zalunci yawa saboda da zalunci da ƙarya kishiya ne ga sifofin Allah dan cikin sifofin Allah akwai al'adal akwai adalci akwai as-sidiq to haka abubuwan suke duk wani abu da zaka dauko wanda shi Allah bai so to in ka tsaya ka duba sosai zaka ga wannan abin ya saba ma sifar Allah to kai bawa dan me zaka yi abin da ya saba ma sifar Allah bai dace bai dace ba wal ismi haka kuma kishiya ne ga suna na Allah ko sunayen Allah ko menene sai ya ce faltabta'it saboda haka kan nisanci abin da yake kishiya ne ga sifar Allah ko kuma suna Allah duk abu wanda za a ce maka wannan ai kishiya ne ga suna Allah ma'ana Allah baya son saki tunda an faɗa a baya duk abin da Allah ke so baya saba ma sunansa baya saba ma yawa to amma in ka ji an ce wannan kaza haram ne Allah bai so ne to ka nisance shi saboda ba sifa ce ta Allah ba ya saba ma sifa sannan ya saba ma suna na Allah subhanahu wataala to wannan shine fa'idar wannan imani kun ga ashe babi ne wanda ya kamata a ce musulmi ya bashi muhimmanci kware da gaske ko to kuma mu dakata nan muna da barin shi nan saboda babin da a shiga babi na uku tunda an yi tauhidul rububiyya ko an yi tauhidul asma'i was sifat da ba tauhidin kashi uku ne to yanzu tauhidi da ya rage mana shine tauhidul uluhiyya to shi dai kun ga babu ne mai tsawo sosai sai mu bar shi wani sati sai mu tashi a kansa al-faslur rabi'a ashara fi bayani ifradillahi bi sifatil uluhiyya abin da ya sama la ya kai shi ƙarshe saboda shi mutane sun fi afkawa ciki ne tsakanin jahilai da ma masu ilimi shi za ga kowa na iya fadawa ciki wadda babi amma akasari shi tauhidu da asma'i was sifati za ka ga mafi yawanci ma waɗanda sun ka yi karatu suna ka samun matsala wannan babi su da ke samu amma shi wannan kaga kowa na iya tunda sha'ani ne na bauta zai iya yiwa mutum ko malami ne ko jahili ne ya bauta ma wannan Allah so subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.